من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله غفورا رحيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره كبيرا. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خير عباد الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. Wajah ta tabbata ga Allah da shiyar da mu wannan addini kuma dan ban kasance muna da shiyar da kawan ba in ba da shiyar Allah ya yi. Ya Allah muna roƙon ka ka ƙara shiyar da mu kuma ka dawo mana ka dawo da mu a cikin shiri. Wajah ta tabbata ga Allah da samu wannan mini na talata ɗaya daga cikin mininnukan wannan wata na Ramadan. Ya Allah muna roƙon ka. Suna kamar sarki da kuma sifofin kuma da ta kuma muna tawassuli da dukkanin ibadodin da muke a cikin wannan ya Allah in dai da mun sami wannan aiki da sai maka hada da mu a cikin bayanka mai yarda muna roƙon ka ya Allah duk alayyan da za ka raba ga bayan ka ne Allah ka sa muna da su a cikin Allah ka so mu kirdar mu tsada mu da kyakkyawar hanyar da kake so kuma kai ka da mu da iyalanmu da ya'yanmu da sauransu. Ya Allah muna roƙonka Allah ka yi rahama kai jin kai ga marubucin wannan littafi na Raddul Azhar na Muhammad Quran sai malami Abubakar Musa kuma ka yi rahama kai jin kai ga muassasin wannan ƙungiya ta jama'atu tsarin gida wa kamar sunna ta dukkan magoya bayan shi cikin tafiya. Muna roƙonka ya Allah jagororinmu na addini jagororinmu na sunna ka ada su daga kyakkyawar hanyar da za ta haifar da alheri gare mu da rayuwarmu ta duniya ta lafiya. A yau in Allah ya so saboda tahiyyar da babban malami ya yi sannan lura tahiyyar Allah bai kokari ya dawo ba farduwa yanzu a san haka sun je wajen sani saboda tsammanin haka cewa in ta wucin san faɗa abin da ya sauƙaƙa daga cikin karantarwar da yake muna ta wannan littafi na Raddul Azhar. Muna roƙon Allah ya nuna kyakkyawan jagoranci na su.
Allahumma amin.
Idan ba mancewa ne ba muna cikin sura ta hudu a cikin jerin suran Al-Qur'an. Surar da aka sani da suratul Nisa'i. Sannan kuma in Allah so za mu tashi a daidaitar aya ta haka ne ko aya ta 104 mu wannan sura suratul nisa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tahinu fi ibtigha'il qawm
wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima.
Malai da yake Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mu'minai a cikin ayoyin da suka gabata da cewa lallai koshi su shiga cikin sauna su yi hattara, sannan ko su zama cikin shiri da kuma ɗaukan mukamaiyarsu domin ko ta kwana har da ko cikin sallah. In dai ba lalura ta gita ba da za ta hana wato sarki makamin kuma ana ruwan sama ko kuma wani rashin lafiya. Da kuma cikin ayat ta attahi Allah mai girma da ɗauka ya hana muminai daga wato yin sakaci ko kuma walakantarwa daga yin haka, ko ya zamanto cewa kasance cikin rauni game da al'abin da ya danganci yaƙar kafirai ni kulli hala a kowane lokaci a kowane hali. Akan haka fa qala fi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tahinu fi ibtigha'il qawm, kada ku yi sakaci, kada ku yi rauni game da neman jama'an nan na kafirai mutuƙatu luhum domin ku yaƙe su. Mana a kowane lokaci ya zamanto cewa ku zama cikin shiri da tanadi a kowace ku zama shirye kuce duk lokacin da ku ga wani abu da ba ku yarda da shi ba game da lallai ku ta ku zabura ku kai tsotsi gare su, to balle ma a teku sun ka samu idan suka taɓa ku lallai su ji babu daɗi. Inda kunu ta lamuna, idan dai kuna ganin cewa kun samu raɗaɗi kun ji a garkinku an yi raunannuka gare ku a yaƙin da ya gabata, musamman ma yaƙin Uhud da aka yi wanda musulmai suka ji a garkinsu, wanda abin da a sanadi umarnin da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya bayar sai suka saba, inda ya yi musu sansani a wani waje a can ƙololon duki ya ce ma wasu daga cikin mayaƙan musulmi kada su bar wannan wurin dada ko sun ga an yi rinjaye a kan musulmi ko kuma musulmai suka yi rinjaye duk yadda al'amari ya kasance kasu barori. To ganin karan farko Allah mai girma ɗauka ya ba da nasara ga muminai sun kai ɗauki ga kafirai kuma sun ragargaza san ma kafiran sun sheƙa. Saboda haka waɗanda a cikin a can saman tsololuwar duki sai ka ci mu so ya ɗauki wani na ai an ta mu je mu kwashi gani Abdullahi ɗan Zubair, sai dai ba wancan Abdullahi ɗan Zubair na Kawwam ba, ɗan gidan Aisha wanda aka wa Aisha laƙabi da Ummu Abdullahi, ɗan gidan Asma'u binti Abubakar ɗan Zubair na Kawwam ba shi ba, wani Abdullahi ɗan Zubair ne wanda aka shugabantar a kansu ya ce kada ku tafi ga alƙawalin da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya yi da mu. To sai dai mafi yawanci ba su zancen shi ba, suka sai suna kwasar ganima a wannan lokaci. Wanda sarkin yakin kafirai kuma jagoran su shine Khalid bin Walid, a lokacin bai musulunta ba, a shi hankali ne yana can samun yana can ga waɗancan da asaban duki, ya biyo musu ta baya ya daɗe su yi musu ruwa rago da bi su yi ta ragargazawa. Amma a wannan lokaci abin ya kai ga uwar rundunar da aka tara da manzo, a wannan lokaci suka tsere su ma wasunsu ma sai da suka rufe kai Madina. To aƙalla dai cikin wannan yaƙi sahabbai sun jika ta sun ji jiki saboda wannan jaraba da suka samu a sanadiyar saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da su. To shi ya dalilin da sa shi kuma Allah ya saukar da wannan aya da kuma ayoyin da ke biye domin a ƙara wazantar da su, a hana musu jin tsoro, a hana musu yin jibin ƙwaf don kada ya zamanto cewa su yi luzun ƙwaf. Shi ne Allah mai girma da ɗauka yake tuna musu da nasarar da ya taɓa ba su a bara lokacin da aka yi yaƙin Badar,
kuma a wancan lokacin katara ai tun jiya ga cikin su shine Allah mai girma dauka ki cewa in ka kunu ta alamuna ya kuna garin kunjura da din a wannan yakin da aka yi na Uhudu to ai kuma fa in dan ya alamuna su ma katara ai tun jiya ga cikin su ba kuma ko da wannan yakin na Uhudu da suka kashe muku mutum 70 ai kuma kun kashe muku mutum 24 mana kun gane ashe kenan ko ga wannan ma kun kujiya ga cikin ku su ma sun jiya ga cikin ku haka ne ko fa'in nau ya alamuna su ma sun jira tsarin su ma ta alamuna kamar yadda ku ma kuka samu radadi fa'in mislukun su ma sun jira tsarin kamar yadda kuka ji wala tadbaru wala ajbanu su da suka ji tsoron tabarar ai ba su ji tsoro ba na sake kawo doki gare ku dan abinda suka ji shekarar da gabata shi ya haifar da suka yi yunkurin shinka suka yi ta hannun shekara domin su ta wuce su fansa to saboda haka tunda su sun ya kan yasta ku dan an kai dauki gare ko kuma an ci nasara kan ku kuma za ku ji tsoro Allah ya ce wata duna min Allah kuma ku dinnan ku musulmai kuna fata wani alheri daga Allah subhanahu wataala kuna tsammanin samun nasara kuna tsammanin samun lada kuna tsammanin samun shahada ayin kitalin idan ya zama tutuwa wato kuka yaƙe su babu faduwa gare ku idan aka kashe ku kun yi shahada idan kuma kuka yi nasara ko sai ku je da ganima da kuma lada to menene hasara a cikin wannan madama aka al'amari yake Allah ya ce wa tilkal ayyamu la dawla habayla wadannan indaka muna jujjuwa su tsakanin mutane yau gare ku gobe ga suwa ne da za a ce duk lokacin da wato aka je yaki musulmai suke nasara suke nasara suke nasara to tunda haka na to wa zai rage cikin kafirci kenan tunda kafirai sun san cewa ko sun yaki musulmai ba su nasara wa zai rage cikin kafirci kenan idan kun babu wanda ya rage cikin kafirci to ran wanda Allah subhanahu wataala ya ce wa sai ya tuka wutar jahannama to suwa za a sa wa jahannama din ka gani yana daga cikin ubangiji da ya sa al'amari ya kasance wato yini gare ku yini ga waɗancan haka ne ko kuna fata nasara da lada game da yaƙansu irin wanda su ba su fata haka nan ba mai tsammani ya samu wani sakamako don ya yaƙi musulmi ko sun ci narko mutuwansu in dai sun ci nasara to amfanin su da fayar da suka samu kenan a nan duniya idan kuma ba su ba nasarar ta zama biyu ga ta duniya kuma ga talatar wa kana Allah aliman kuma Allah bai girma dauka masani ne bi kulli shay'in da kullu minhu yana daga cikin abinda Allah subhanahu wataala yake da masaniya game da shi Allah subhanahu wataala ya sa abinda ke amfanin ku shi dalilin da yasa yake karantar da ku waɗannan ayoyi da ke da waɗannan kunce-kunce wa ma yakum Allah kuma ya sa abinda ke tutar da ku yasa yake faɗa muku cewa ku yi shiri da rashin yin shiri din nan kamar ka da kawunan ku ne kuke yi ga halaka bai jaji kun sai Allah da girma da kayan ku wato sakamako saboda ni yake fada muku aka dobe kada ku ji tsoro kada ku walakantar ta bi a kowane lokaci kuma Allah mai hikima ne a cikin ayyuka ne fiye da kuka Allah ya tsara to akwai hikimar da tassa Allah ya tsara ta sai dai ku ba dole sai kun san haka ba amma dai kuna dai sanin haka idan al'umura suka tafi sannan bayan wannan kuma umma innal adalata sannan lalle yin adalci a cikin musulunci bai takaita ga tsare haƙƙoƙin musulmi kawai wanda kuke da aƙida guda ba sannan kuma addinin musulunci saboda adalci shi bai ba da dama idan mutum ya tashi ko shari'a ta zo tsakanin musulmi wanda ba musulmi da wanda ba musulmi ba alƙali musulmi ko mai hukunci daga cikin musulmi ya karkata ga musulmi ya ba musulmi wato gaskiya ko da ba shi da ita musulunci bai yarda da wannan ba akan haka ne wato Allah mai girma da dauka ya saukar da kusan ayoyi 10 domin wato tabbatar da wannan mukaddima da malamin yayi wanda na ambata a hali shine Allah subhanahu wataala ya ce inna anzalna ilaykumul kitaba
inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan بما أريك الله ولا تكن للخائنين خصيما
وتجي سكين القرآن تسوى القرآن سبو ركي كاو قلوب انت أكريش saboda yawa Allah mai girma dauka inda kawo ta kitta doguwa sai wato ya kawo ta in summary form wato kamar ya zama tocewa kanin labaru ko ayi summary dan abin da zai biyo ba kan aya guda ko aya biyu wannan in ka kitta da kyau sai ka samu cewa ayoyin da za su biyo baya suna bayani ne in detail na wannan aya ta gaba wanda aka yi mukaddima da kaga abin da za a mai haka yake misali kamar in ka karanta suratul qasas kusan rabin suratul qasas ko jiya da haka Allah mai girma dauka yana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albishr da kuma ana wato karantar da kafiran Quraysha a kai kai ta ko za su gane abinda zai faru gare su kuma exactly abinda ya faru gare su wanda Allah yake bayani a cikin suratul qasas shi a daidai da abin da ya faru tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kafiran Quraysha Allah mai girma dauka nan farkon suratul qasas yake ambata mana cewa Fir'auna ya yi girman kai a cikin ƙasa amma ya kasa mutane ne mutanen ƙasa su biyu ya kasa su gida biyu ya raunana sashe wato bani Isra'ila kenan ya maida su ɗan kwadugo suna aikin wahalar da ba a biyar su sannan su kuma ƴan ƙabila ta Kiftawa su kuma su ne ɗan daula su akiyan mowa saboda haka su ɗan gata an nashi to saboda haka sai Allah mai girma dauka ya bayan cewa sai muka yi niyyar mu yi baiwa ga waɗancan da aka raunana a cikin duniya don mu sanya su ne masu ƙarfi sannan kuma mu sanya su cewa su an masu gadon ƙasa sannan kuma mu nuna ma Fir'auna da Haruna da Hamana wato abinda suke jin tsoro na bayyana wani al'amari da Allah subhanahu wataala ya ambata to ka gani wannan samari ne ko kuma headlines ne Qur'ani ya ambata cikin wannan sura na abinda zai biyo baya ana nuna manzo Allah in form of bishara na cewa lalle mutane ne za su kore shi a cikin garin ya ta yi ɗan shekarun da ba su wuce goma ba ko ba su kai goma ba Allah ya baya ƙarfi ya dawo yana abin buwayarwa a cikin ƙasar ya ci ƙasar da yaƙi ta kuma a ƙarƙashin daular musulunci haka al'amari ya kasance wannan shi an misali shi an dalilin saukar da suratul qasas abin sakewa manzo Allah bishara ke to ka gani cikin kuma abin da ya faru kenan ga Musa da Tahir da yi Madiyana a sanadiyya haka nan kuma ya dawo cikin ƙasar Allah mai girma dauka ya bashi azabci da manzanci kuma Allah ya bayar rinjaye a yayin da ya ga gushewar daular Fir'auna exactly abin da ya faru ga nan Musa shi abin da ya faru ga nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam to abin da ya sami kawo nan saboda ya zama kamar shimfiɗa na wato kisa da Allah zai ambata wato a cikin surar ayoyin da aka yi alim da Allah mai girma dauka ce inna anzalna ilaikal kitaba hakika ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam mu ne mun ka saukar da alqurani gare ka kuma mun saukar da alqurani nan da gaskiya wato mutaluqun bi inzal wato yana saukar da alqurani yana tudanye da gaskiya kuma gaskiyar nan kayi ta ko ga musulmi ko ba ga musulmi ba ko ga musulmi ko ba ga musulmi ba saboda adalcin musulunci shi zai haifar da wanda ba musulmi ba ya gane cewa addinin musulunci addinin gaskiya ne ya tawo gaskiyar musulunci Allah mai girma dauka ya ce litakun bainan nas illa da tasa ko dalil da yasa aka kawo aka yi wahayin alqurani gare ka aka saukar da shi da gaskiya domin kai kai gaskiya kai hukunci na gaskiya saboda mi domin kai hukunci tsakanin mutane kuma kai musu hukunci da ma karaka Allah da abin da Allah ya nuna maka menene Allah ya nuna maka hukunta hukunta da Allah subhanahu wataala ya nuna maka na cewa lalle kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya in respect ko musulmai ne ko ba musulmai bane kai dai ka tsayar da gaskiya wanda Allah subhanahu wataala ya wahantu zuwa gare ka kuma wala takullil ka'ibu lil ka'imina fatima kada ka zama wato mai yin hukuma mai kama hukuma mai taimaka wajen rashin gaskiya ga marasa gaskiya ga masu yin kuskure kada ya zama cewa ka zama mai taimaka wajen hukuma gare su irin wannan al'amari makamancin shi ya taɓa faruwa a lokacin manzo Rahama sallallahu alaihi wasallam inda aka samu wata mata ta je ta yi abin nan ta yi sata ana ce mata makazuniya wannan matar da ta yi sata mace mai 'yar dangi ce 'yar babban gida ce to saboda haka da al'amari ya bayyana sai sabai wato sai ɗan uwanta suka zo suna san wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya tona mata asiri kada a bayyana ta al'amarin ta sannan kuma kada a yanke mata hannu sai manzo Rama sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ko da Fatima ce bintu Rasulullah sai ta ta sallallahu alaihi wasallam wallahi sai na yanke hannunta saboda haka wannan shi ya nuna adalci na musulunci kenan to sai Allah subhanahu wataala ce kuma
واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما
idan ka yi kasa kasa a cikin alkurani ko cikin suratul mu'minin ne za ka yi shi inda Allah subhanahu wataala ce inda ce illa idza tamanna alka shaitan fi yadi ko babu hajji ko jiwa babu wani manzo da muka taba aikowa sai fati sai shaitan ya yi guri ya je wa shubha wata shubha a cikin mi a cikin wato tunanin shi dan ya rikita da shi amma kuma Allah subhanahu wataala ba nasara yake ba su ba haka ya taba faruwa ga annabi Dawud alaihi salatu wassalam inda wasu masu kara suka kawo mai kara kissa tana dan tsawo amma ba kawo ta na zai illai ko ishara ce zani annabi Dawud alaihi salatu wassalam ya kunci ga abin da ya bayyana gare shi saboda mutanen kirki suna yin fushi idan suka ga an yi zalunci aboda haka saboda zaluncin da yaji ana sa a yi kirikiri sai ya hasala alalima labarin da aka ba shi ba haka bane to inda wato ya san samu matsala kasancewar wanda ke kara ko mutum guda kawai daga cikin su shi kadai ne ke magana ba a ba da dama ga abokin husuma domin ya kare kansu ba to kaga daga baya sai Allah da girma dauka daman Allah yana son ya nuna mishi ne yadda aka yi hukunci in an bi ta barawa a bi ta mabitawa to ka gani sai zama tsotso kamar irin wannan yake shigo cikin manzanni haka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba samun hijira ta shi ma yana Madina abin yana maka gabanin hijira yana tare wasu jagororin Qurayshawa suka yi kungiya suka zo wajen shi ko kuma ya same shi yana kokarin musu bayanin musulunci ko Allah zai sa su musulunci dan musulunci kowanne cikin su zai zama kamar musulunci jama'a saboda kowanne jigo ne a cikin al'umma ana cikin wannan al'amari sai ga Abdullahi ibn Umm Maktum ya zo shi makahu ne ba gari yake ba Allah ya tuta imani a cikin zuciya dai ya zo yana tauri ya zo wajen manzo Allah amma yana cewa ya Muhammad allimni mimma allamaka Allah bai san abin da yake faruwa ba saboda rashin gani ya zo sai ka tsaye interrupting na maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake irin waɗannan mutane manzo Allah sai ga an kawo mai jita ya samu damuwa ya dan juya kuma da sai Allah mai girma ya dauka ya saukar da wannan ayat a fata wata wallahi dan ja amma a cikin ta aka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin da ya zo da imani shi Allah ya zaba da musulunci ai bai a baka ya shi kaza a sarki saboda haka to kun ga misali haka kenan to shine illa idza tamanna alka shaytanu fi umyati ira haka yakan faru ga annaba amma kuma tun abin bai faru ba da sun san so su karkata shi Allah mai girma dauka ya mai da su ga daidai to shine Allah mai girma dauka ya cewa wato wasta ga firla ya manzo sallallahu alaihi wasallam ko da irin haka zai shigo cikin zuciyarka na ka so ka karkata wajen goyen bayan wani marashi gaskiya saboda ganin cewa shi an musulmi shi irin naka wancan kafiri ne ba irin naka na ba ko da wai ka so ka dan karkata to saboda dan karkata din nan da kai wato wasu ga fil Allah kan ko kuma saboda wannan tunanin da shigo cikin zuciyarka ka nemi gafar Allah in hamamta bi shay'in min zalika a ce wai da za ka dan karkata ga wani abu da gaske saboda hasanatul abrasiyatun qalbin ko saboda abubuwan da abinda malagartan mutane za su yi zama kyakkyana to su masu kusanci ga Allah irin su annaba irin su manzanni shi ma matsayin ka mallaki na gare su ko kuma matsayin ka ba kuskure ne gare su to saboda haka shine Allah mai girma ya dauka domin kada ya bar manzo Allah wata illa ta ce ko mi kankanta ta sai su wata ga Allah kan ne ga fara Allah ko da haka zai shigo cikin zuciyarka inna Allah kana ga kowa saboda shi Allah tabaraka wa taala bai bushe ba mai yawan gafara ne kamar ta gare sannan kuma shine rama na wato ga al'alqa bi ga mafi ta gare shi wannan sura wannan kissa da za ta dawo malam Allah shi rama gare shi a cikin Abubakar Mahmud dume daga cikin ruwayoyin da malamai suka kawo na sababun nuzul ko asbabun nuzul na waɗannan ayoyin akwai waɗannan abuwa wasu malamai a cikin littafin tafsiri sun kawo sabanin haka amma suka rinjayar da waccan kisa sama da wannan wallahi alam cewa an rawaito cewa ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alfar mutanen Madina ana ce mai tsoma shi wannan tsoma sai ya tafi wata rigar take lokacin da ya tafi wata rigar sai ya zama tsuwa sai ya kai a jiya koyo inda wani bai hudu ya ce gaji ya zai abin shi bai hudun bai san halin bai san tsuwa ta so ta yi ba to lokacin da aka je bincike fahimci da sai aka same shi inda hudun da wancan bai hudun lokacin da aka za su fi tana ya gane cewa rigar ta tafi to saboda haka sai ta allan baran shi kan ga wanda ba shi da jiya aka zo aka kira tsoma sai tsoma ya ce a'a ba gaskiya ne har ma yan ne mu ɗan uwa ne dangi ne cewa ta taimaka mai wajen husuma domin ya samu gaskiya a yi tsaye tsayin daka domin a ba bai hudun sarkaya shi kuma a bai gaskiya kuma har suka bi dare suka je inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna mai haƙiƙaniyar al'amari tsakani da Allah ɗan wannan nasu ya sa wannan jiyar amma kuma suna san tunda wancan mai hudu ne tunda ba musulmi ne ba tunda kaza ne tunda kaza ne tunda kaza ne a dora musu wannan laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai Allah cikin taimakon shi da rahama dai da yake gare shi bai kaddari manzo Allah ya karkata ga wannan rashin gaskiya ba bai kaddari manzo Allah ya karkata ga rashin gaskiya ba shine Allah mai girma ya dauka ya saukar da waɗannan ayoyi daga cikin tsarin wata alaƙa cewa wala tujadu ya kai manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada kai jayayya kada kai wato mus anil ladina kanuna anfusuhum kada kai jayayya kada ka zama abokin jayayya ga mutanen da ke haɗin ta kansu inda ya zama so cewa suna haɗin ta kansu ta hanyar saba ma Allah sannan kuma su yi kokari su jefar da laifin da su aikata ga wanda bai ji bai gani ba tunanin cewa shi ba musulmi ne ba amma suna son su yi involvement din a cikin wannan matsala Allah ya tsare ka yaka inna Allah lalle Allah la yaman kana tawana bai san duk wanda ka san kime hali wato kasirul khiyana duk mutum mai yawan hali shi Allah sai ya san shi haka wanda da sigatul mubalaga asima kuma mai yawan sabon Allah Allah mai girma dauka bai tunai aiyu aiyu Allah azaba yake mishi saboda ka karantar da musulunci ko wani darasi na musulunci karantarwa shi wanda in ka bi ta sai ta zama shari'a gare kamar yadda Allah da manzo ku ta ambata kamar da zaman da kewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da yahudu anan garin Makka ko kuma a nan garin Madina duk da kasancewa da yawa daga cikin su masu wani su ba su imani ba amma an samu wasu da gaskiya kiri-kiri sun imani gaskiyar da take bayyana a zaɓe ne kun tasa da yawa daga cikin su musulunci kamar ɗan Abdullahi ɗan Salam kaɗan daga ciki akwai wata gajeren kisa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wata rana yana abin nan ya je wata unguwa ta Quraisha abin nan ta Yahudu sai iske wani bai hude a nan wajen yana zaune yana jinyar wani kana kan an jarabe shi ga matsananciyar rashin lafiya wadda ta yi kama da ciyan ajali duk abin da shi uban ya sani na aure rukwa ya a cikin attaura ya karanta ne amma yaron bai samu lafiya kuma ga rashin lafiya ya tame gaya sai ga manzo Allah ya biyo sanar biyo wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo sanar sai wannan bai hude sai kira manzo Allah ya ce ya Muhammad ba Allah zo ga ɗana nan kai mai addu'a saboda ga irin halin da yake duk karatun da ni mai duk rukuyar da ni mai a taura mai samu lafiya ba hai na shi da sai karuwa da yake zo ina san ka sai mutane kai mai rukuya ma'ana ka taho kai mai addu'a ka karanta mai Qur'ani ko Allah zai ba shi lafiya sai manzo rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai ko ina hada ka da ubangijin da ya saukar da attaura da gaskiya ga annabi Allah Musa tsakaninka da Allah cikin littafinku na Taura babu bayanin cewa ni annabin gaskiya ne, ba bayanin siffofi na a ciki. Eh, tsakaninka da Allah ba ka karanta wannan a cikin Alƙur'ani ba, sai wannan bai hude ka, ni wallahi ban gani ba, wallahi babu ban gani ba. Yaron da yake kwantacci a aji bai taɓa ba, ba ka ji tsoron Allah, wallahi akwai kuma kata akwai su. Yaron yana faɗin wannan magana Allah na karɓar rayuwar shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce bai wuce tashi tashi, wannan gawa ta mutu ba ta mutu ba. Aka je da wannan yaro aka yi mai jana'iza ta musulunci, aka tsarkake shi cikin makabarta ta musulunci. Kaga ni yana ɗaya daga cikin hayo karantarwa ta musulunci ta gaskiya, wanda sa dukkan tsaurin kan yahudu sai dai kun sun musulunta a sanadiyar bayyana gaskiya. Sai Allah ya gani.
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا.
A ci gaba, Allah subhanahu wa ta'ala yace, wato su waɗannan mutanen da suka zo suka dalilaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da kasancewa su musulmai, suka yi tsammanin manzo Allah zai wata alfarma gare su domin a fice gaskiya, ko kuma domin a kore gaskiya, ba su gaskiya tare da ba su da ita. Allah subhanahu wa ta'ala yace yastakuna, wato su masu ha'inci din nan misali kamar tsirin tuma da kuma jama'a sai. Wato suna son su koye, suna son su koye ma mutane gaskiya al'amari, ya zan ba a gane da al'amari ya bayyana ba. Sai dai kuma wala yastakuna min Allah, ba su koye ma Allah, dan shi Allah subhanahu wa ta'ala la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa, babu wani abu da ke koya gare shi ko nan cikin duniya ko sama. Wa huma an kuma Allah yana nan tare da su da ilimin shi na ko ina. Haka ne ko? Wa huma an aina ba sai izi bai suna. Allah mai girma dauka yana nan tare da su da ilimin da sanin shi a lokacin da suke kwana cikin dare ko kuma suke kashe dare, suna tsare-tsare, suna dubare-dubare, suna kulla makircin da suke makircin kullawa domin wai samu gaskiya tare da kasancewar ba su da ita. Suna kokarin wato lokacin da suke kwana, suna tsare-tsaren a cikin dare, suna shirya ma la yarda min al-qawl, abinda sab Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yarda ba. Na wato abinda suka yi niyya kai na wannan manuwa ta na kore gaskiya ta da kasancewa dan wannan nasu baya da gaskiya shi ya sata, amma kuma yana son ya je fadda wannan lati ga wani bai hudan da bai ji bai gani ba, iyaka kawai a biya aka bashi. Wa kana Allah bima ya'maluna mahuta, Allah bai gushe ba mai kewayewa ne da sani game da abubuwan da suke aikatawa. Sai Allah bai girma da sauka shi.
فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا.
واتو القرآن باينا كرن تدك يبا أقول تدك يبا يوم التاريخ عندك كيجي أنا تا أكرن تدك يبا ندرس دو وتكسا دك جنسك القرآن أقول درس عندك فوقما تاقون تكي سنتك سرزيدي إنك يبا تغانيبا. Sannan kuma a matsayinka na malami mai wa'azi ko mai karantarwa, ana karantar da kai ka zama mai gaskiya, ko da a kan kanka ne, ko da a kan ɗan uwanka ne, ko da a kan wani masoyinka ne da dai sauransu. Duk mai gaskiya ka ba shi gaskiya, tsayar da gaskiya da adalci a cikin al'umma, shi wato yake tabbatar da wato shi yake ya zama karantarwa ne ga waɗanda ba musulmi ba domin san adalcin musulunci. Sannan kuma addinin musulunci yana karantar da tsintsa hakuri, musamman ga abin da zai kawo walakanci gare ka ko kuma tsintar da addininka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai makarimul akhlaq aikace, bayan ya karantar da su theoretically kuma ya karantar da su practically. Daga ciki manzo rahama sallallahu alaihi wasallam wata rana yana cikin garin Madina zuwa wani waje tare da wasu jama'a na sahabbai, sai can wani bai hude a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana lullube da wani bargo sai can wani bai hude ya zo mai tabaya sai ya ja wannan bargon da karfi ku fadi ya Abdul Muttalib hakuki da rukun bashi sai dai wannan lokaci sabai na gana haka suka zaburo domin su yi naman farauta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku da wannan dalili bashi yake biya ta ban biya shi ba shi yana lin da sai mai da na biya shi ba shi ne da bai samu damar da yake mai haka wannan bai hude yana gana haka sai ya ga wato manzo Allah yana tare magoya bayan da kotuwa ai tsoka tsoka da shi ana yi da kuma irin cin zarafin da ya mai amma kuma manzo Rama sallallahu alaihi wasallam ya hana ta ba shi wannan mutumin bai barorin nan ba sai da kalmar shahada saboda ganin irin yadda wa irin hankulin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kyakkyawan jagoranci to wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa addinin musulunci yake karantar da mu waɗannan kisoshi sannan kuma yana da kyau ka sani dan matsalolin da suka yi faruwa tsakanin sahabbai da gangan Allah yasa sun kai faruwa dai da madarci gare ka da gangan Allah yasa suka faru da karshe ai manzo Allah bai bar duniya ba sai da Allah ya ci masa radiyallahu anhu wa radwan ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sa waɗannan matsalolin sun faru ne don su zama darasi gare mu matsalar ilahi matsalar zahari matsalar abin nan kulli matsalar ire-iren wannan matsala ta tsuma da makamantar su duka domin a karantar da mu su practically don mu dauki darasi a ciki don mu dauki darasi saboda haka cikin sabon manzo Allah babu wani abin zargi babu wani wanda a abokin zargin su ba wani abin zargin su hatta ko irin matsalolin da ya faruwa a lokacin halifan Sayyidina Ali da kuma Muawiya hatta shi akwai darasin da ake sa a karantar saboda babu wanda zaka soka shi dan dukkan wadan cikin dukkanin su akwai wadan akwa bishara da aljanna tun anan duniya akalla shi Muawiya zaka cewa yana daga cikin mutum 100 da mutum 1400 da suka raka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sulhu Hudaybiya a shekara ta 6 bayan hijira wanda Allah mai girma dauka ya saukar da laqad radiyallahu an mu'min izbar ka ta ta shaja yana daga cikin shi ma asaktar wannan abin nan sun da aka yi da aka rubuta waɗannan conditions na goma na conditions goma din zalunci ka gani to balle shi sayyidina Ali da bafi ambata maka da shi ba ka gani wannan misali na na kawo matuwa da gangan Allah ya sa waɗannan abuwa suna ta faruwa tsakanin sabai ne a karanta da kai darasi saboda sun faru practically kuma ka ji yadda Qur'ani ya tafi da waɗannan matsaloli da kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ha anti shi ka karanta ko ha anti ya haula yanzu ya ku waɗannan mutane na ana magana da wata sabai lokacin tsirai da kuma duk wani wanda zai zo bayan su Allah mai girma dauka kamar Allah mai girma dauka yace yanzu ga kuku waɗannan jadaltum ay fatum an kun so ku yi tuma game da abin da ya danganci misali kira abin da shi tuma ya aikata wanda yake kukan ku kun san baye da gaskiya kun san gaskiya al'amarin amma kuma ku yi tsaye tsaye da tadibin cewa dan uwan ku na domin kada ku yata to in ka tare suka san cewa kuna yin haƙiƙi ba ku da gaskiya bayan kuma ba ku da ita ku yi kokarin fice gaskiya ai kamar kuna ƙara nisan ta da su ga musulunci ne amma idan ya zama cewa ku kasancewa din mai gaskiya ci kuka ba gaskiya kun ƙara gurguso da su ne zuwa ga adalci musulunci yana ɗaya daga cikin da yasa Allah mai girma da ɗauka ya ambata a cikin suratul abin nan cikin suratul tauba yace wa in ahadun min al-muslimin tijaraka fa ajruhu tayyib ma kalamallah thumma ablighu ma mana ni dalili saboda ni saboda ka yi in yazo wajenka ya ci halayenka ya ci dabi'unka ya gama amalanka ya san komai na shi kuma sai ya tsaye tunani shin ayyata al-umma haka take shi ma to ka gani wannan yana ɗaya daga cikin karsasu al-Qur'ani Allah mai girma da ɗauka yace kuna son ku kama miki jayayya wajen kokarin rufe gaskiya kai hayatu duniya anan cikin rayuwar duniya to a kaddara kun ci nasara manzo bai gane hakikani yadda al'amari yake ba yayi kunci game da yadda al'amari ya bayyana gare shi to wato amman yakunu lahu alaihi to shine Allah mai girma da ɗauka ce to kamar ijazullah anhu yawm al-qiyamah to ranar tashi al-qiyamah wa ne zai tsaya wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kama mai wannan jidali domin a samu mai gaskiya kamar yadda aka yi mai ita a nan duniya ya sa manzo rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce wato innakum taqtasimuna ilayya ku kuna kawo kara gare ni
ne kuma ina muku hukunci da gargara abin da ya bayyana gare ni yana yiwa sashe daga cikin ku ya zan ya shike bayyana da hujja ne kuma sai in yi hukunci da gargaran abin da ya bayyana gare ni to duk wanda ni yanka wani haƙƙi na dan uwa ne ni bashi alali ya san da gaskiya to wani yanki na wata jahannama ni yanka ni bashi in ya ga dama ya dauka in ya ga dama kuma ya aje da haka muka san cewa hukuncin alƙali bai halattar da halal kuma bai haramtar da haram hukuncin alƙali bai halattar da halal kuma bai haramtar da bai haramtar da halal kuma bai halattar da haram illa kai alƙali ko da adilin alƙali ne abin da ya bayyana gare ki hukunci da shi ya sauke ne wanda Allah ya tura mishi in abin ya yi daidai haka al'amari yake shi ke na ahunta in ku ba haka ba lalar lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyanar da gaskiyar zantar shi dai alƙali ya bauta tunda ya yi hukuncin gargara abin da ya bayyana gare shi amma ya kuna alai wakila ko kuma ranar tashi alƙiyama wane ne zai zan majalisi ga wannan mara gaskiya wane ne zai zan majalisi gare shi wane ne zai tunkuɗe mai azabin Allah haka ne biyu wancan ha'inci dai a duniya babu shi Allah shi na kariya sai Allah subhanahu wataala ce ba shakka akalla maka Allah ya ce hukuncin alƙali raba gardama yake dun domin a kawar da hukuma amma dai ba yana ba mai kariya gaskiya ba ko ya ba mai gaskiya kariya ba haka bane shi alƙali yana hukunci na domin raba gardama domin a kawar da fitina ita ce manufa ne ya gaba
ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ومن يعمل سوءا يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا
الله سبحانه وتعالى يجي سوى ومن يعمل سوءا duk wanda aikata mummuna ya aikata zunubi wato ya munana aikin shi dana ko ire-iren wannan aka abara an ba ire-iren wanda aka misala shi a cikin wannan ayoyin kamar ira samarin tuma da yake wani bai hude da sata lalu kuma shi yayi ta awai din nafsu ko kuma wanda ya zalunci kanshi inda ya aikata wani aiki babba sannan kuma ya koyi aikin nan nashi zulubin nan babba da aikata ko kuma zalincin nan babba kamar irin shirka da ta da yake Allah da kuma tsoka ya ce take babbi girman wasu ne shirka la zulmun azim da take babbi girman zalim to duk wanda aikata da ko wanga da aka fada wato wani zulubi da aikata ko wani sako da aikata ko kuma shirka yayi ma kowanne ne banda kuna banda gure waye saga kuma yasa ga billah sannan kuma ya zo ya tuba wajen ubangiji kuma tawbatan nasuha da niyyar cewa ba zai koma ba ya kyauta aikin shi da jidin lahar da kura zai samu Allah cewa mai yawan gafara ne gare shi ko kuma mai gafara ne gare shi rahima sannan kuma Allah mai rahama ne biki gare shi kuma wa mai yaktif hikmar duk wanda aikata wani zunubi fa inna ma yaktubu ala nafsi sakamakon zunubin nan zai koma a kan shi la'annahu ba'du alai alaiha saboda sakamakon zunubin nan a kan shi zai koma domin shi za a wa sakamako da shi wala li gairi wala yadullu gairuhu wannan zulubin da ya aikata baya koma ga wani saboda wala tazurwa ga rabbul muzar kufra haka ne ko wa kana Allahu alimun kuma Allah bai gushe ba wato masani ne hakimin kuma Allah mai hikima ne yi tun ihi a cikin ayyukan duk abin da kaga Allah aikata akwai wato hikima ta hukuntar da Allah subhanahu wataala aikata sai dai kai sai kila baka san hikima ba yana yiwa kila ka sani nan gaba ko kuma ya zama sosai wato ba duniya baka sani amma dai Allah ya sani kuma umayyatul qadi'a duk wanda ya aikata wani zunubi karami ko kuma ya aikata isman zunubi babba daga cikin kaba'irori waɗanda aka ambaci na farko azaba gare su ga wanda ya faye su in ya za har ya mutu bai duba kuma bai daga cikin limayin shawatin da Allah ya ambata kamar irin su zina kamar irin su tata kamar irin su luwadi kamar irin sata da sauran kaba'irori din malamai ta ambace su a cikin littafan su daban-daban a ambace su a wani littafi musamman game da haka Abdullahi ta Abbas ma ya ce kaba'ira ta haka ne ko saboda haka dana ko wani irin zunubi ne dana ko zunubi ne karami mutun ya aikata ko kuma zunubi ne babba kamar irin kaba'ira thumma yarmubihi bari a san ne yace wani baranta ta mutun da bai ji bai gani ba yace ne shi da shi yace shi ya aikata faka dai ta mala bauta na hakika ya dauki karan ƙarya abinda abuta shine karan ƙarya makazafi abinda ya zaman tosuwa bai ba bai ko alama sai ba sai ka ji wani rashi manzo rahama sallallahu alaihi wasallam yana cikin safai sai wani lokacin da yake wato yin mutane wa'azi yana musu kashe da yana musu gargadi game da matsalar kiba to sai wani sahabi ya ce ya rasulullah yanzu idan na ambaci wani dan uwana da wani aiki mummuna wanda yake yana da shi ya aikata shi giba shi ne ni ta zalla ce in ka aibata shi da mummuna lalle hakika giba shi na kai sai sai ya zama to ya aikata amma idan kuma bai aikata ba to karan tsariya da kai kazafi ne kai mishi shine Allah mai girma dauka ya ce faka dai ta mala buta nan hakika ya dauki karan tsariya wai kuma mabina kuma ya dauki zunubi mabayin zunubi babba ya kasu buhu wanda ke roƙo Allah ta mana tsariya daga irin wadannan da ya gurbe Allah subhanahu wataala ce walau la fadlullahi ka kan dai ko
walau la fadlullahi alayka wa rahmatuhu la طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما
الله سبحانه وتعالى يكفي منذ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولو لا فضل الله عليك يا منذ صلى الله عليه وسلم بعد ان تنصفل لك الله دي غريك با دي وحي القرآن غريك aka saukar da Qur'ani gare ka kuma aka dabi'ance ka da Qur'ani yanzu kai ba mai saba miki kake ba wara mutum kuma ba dan sun tsara hama Allah gare ka ba da ya tsare ka daga aikata zunubai yanzu ba da dai ka gargata ga rashin gaskiya balle ka goye bayan rashin gaskiya saboda taimakon da Allah ya baka na falalar da ya gare ka da kuma rahama sai da ya tsare ka in ba da haka nan ba in ba za ka nan ba to da ka karkata zuwa ga abin da su umma suke shine jawabin wannan sharri to Allah mai girma dauka ya kare manzo sallallahu alaihi wasallam in ba da ka nan ba lahammat ta'ifatin mim wato da abin nan wani yanki daga cikin masu ha'incin nan kamar irin misalin umma da jama'a sai da sun himman da sun yi kokari da sun yi niyyar ayyudu duka kuma an yi duluka su fatar da kai anil kaza bil haqq daga yin hukunci da gaskiya saboda lallacin da suke maka na ciwa kai haka ne to sai ya zama tutuwa ba samu haka nan gare ka ba ka tsaya tsayin mai daka domin ka bayyana gaskiya Allah mai girma dauka shi wala ya duluna ba ko fatar da kowa da irin wannan tabi'a ta illa an fi son sai kawun nan dan su suka fice ga gaskiya musamman waɗannan ruwa ayoyin da aka yi game da wannan matsala idan ba su duba suka koma ma Allah suka daina irin wannan mummunan abin nan kuri ni nasu wa ma yadurunaka min shay'in ba su ya tutar da kai da komi la'anna bala udlalin alayhi saboda sakamakon fatarwa su akan ta koma Allah mai girma da dauka nan kusan karshen ayat sai ya ambaci watan kwatin ayar nan ina tsammanin ta biyu da take cikin surat al-juma da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce huwallazi anzala هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يتلو عليهم آياتي آية كنتامنة هو الذي بعث في الأميين
ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
الله سبحانه وتعالى سوى النسورة آية بسيطة هو الذي بعث في الأميين رسولا الله شيني وان دي أيقول وان منذوب وان منذوب من إمام درجة أتين جماعة نأميين waɗanda ya zamanto cewa wani littafi bai sauka gare su ba gabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda bayan gargajiya ba san komai ba aka danganta su da uwa saboda lokacin da yaro ya zo duniya zuciya ce tana tabula rasa kamar yadda kuka san blank sheet of paper gaba da baya babu ko digo ko to kamar yadda suka shigo cikin duniya ba ilimi kuma haka suka rayu na ai rinjaya da mafi yawancin ko da yake akwai ɗaiɗaikun masu karatu da wasu kamar irin sunadar na harsun da makamantansu amma da sai aka yi magana game da mafi rinjaya to shi Allah shi ne wanda ya saukar da wato ya aiko da wani ya tayar da wani manzo mai kima mai daraja a cikin jama'a na ummiyai da manzon nan ya zo sai ya zanya tulu alaihim ayatihi yana yi musu tilawa yana koya musu yadda ake karatun aya alqur'ani nan malamai suka ce yana koya musu yadda ake karanta alqur'ani mujawwidat ta'ad tajawizin tartili tartili kamar yadda kuka san muna da malamai kamar irin alaran mu waɗanda suka tsayu suna karantar da wato qur'ani ta'ad tajawizin haka manzo Allah aikin shi na farko kenan game da qur'ani yatlu alaihim ayati yana karanta musu yana koya musu yadda ake karatun ayatul qur'ani waye allimuhumul kitab sannan yana karantar da su tafsirin ayoyi din nan nan waye allimuhumul kitab yana karantar da su tafsirin wato ayatul alqur'ani wal hikma sannan yana karantar da su sunna dai dan sunnan ma wahayin ta aka yi manzo Allah ba ra'ayin shi ne yake fada ba to shi yasa nace wannan aya tana alaka da wannan karshe ayat Allah ce wa anzalallahu alaikal kitaba sai Allah mai girma ya dauka ya saukar da qur'ani gare ka ya saukar da qur'ani gare ka ka kai qur'ani saukar da shi akai ko wal hikma sannan kuma ya saukar da hikima sai ya saukar da hikima gare ka hikima nan ita ce sunnan manzo Allah hadisan manzo Allah explanation na qur'ani saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wala yantuku anil hawa in huwa illa wahyuha ka gani zancen manzo Allah yake fada na bayanin qur'ani na tafsirin qur'ani shi ka saukar da shi akai kamar yadda yake inna alaina jam'ahu wa qur'ana wa idza qara'na fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana duk yana nuna mana cewa sunnan manzo Allah ita kan ta saukarta ce wa allamaka kuma Allah mai girma dauka ya sanar da kai malam ta kunta alwanda tanda baka sani ba saboda lokacin da mala'ika jibril ya zo wajen manzo Allah yace a kogon hira da yace mai ikira lokacin manzo Allah ya kammala shekara 40 a cikin zuwan nan da yake sai yace mai a ganin manzo Allah na farko ga jibril sai yace mai ikira kai karatu sai yace ma ana bi tsari ni ba mai karatu ni babban iya karatu ba saboda manzo Allah ga lokacin bai iya karatun ba ma ana bi tsari bai iya karatu ba ya dace da zanta Allah da cewa Allah maka kuma Allah ya sanar da kai malam ka kunta alam abin da canda baka sani ba min al ahkam na daga hukunce hukunce da kuma ilimin gaibi gabanin wahayi alqurani gabanin annabci gabanin manzanci baka san shi ba kaga yana daga cikin falla Allah dai haka gare ka wa kana falla alayka azima wannan fallalati Allah yayi gare ka mai girman gaske la'annahu domin la fadala afdal min mukminin nubuwa don babu wata falalawar ta kai annabci babu wata falalawar ta kai manzanci Allah zai girma dauka yayi wannan baiwa gare ka Allah muna roƙonka ka kare falala da salati da sallama ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam sai mu kuma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه
sai ka tambaye.